Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 30 ga watan Nuwamba. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanin labarai.
Shugabar hukumar tarayyar Turai ta yi kira yau Laraba da aka kafa koti ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine. Jami'ar kwamnistanci mai mulki ta kasar China ta lashe takobin murkushe duk wani yunkuri da ka iya yin zagon kasa ga kasar. Wani harin kunar bakin wake da aka yi wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar Pakistan a sanyin safiyar Laraban nan ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 24.
Tokanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa duk da shafe shekara da shekaru ana mulkin demokradiyya a Najeriya ba tare da katsalandan daga soji ba, har yanzu talaka na kokawa.
Lokaci in yayi na rani ya buga akwai matsalar rawale wurin yana da yawa, an taru gahon hugura kaga akwai matsala, kusan dole sai ka hau ajin hanka ko jakin ka je fara maka duk kura kuminka.
Za kuma a ji cewa yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben Najeriya na baɗi, matasa sun ce ya kamata a dama da su sosai wannan karan.
Haduwan babba da yaro zai haifar da abu mai kyau mai inganci ga al'umma, amma haduwan taruwan manya baya ba da wannan ingancin, haka kuma taruwan yara gaba daya baya ba da wannan ingancin.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ihikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi kira yau Laraba da aka kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine. Von der Leyen ta yi kira a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da Rasha ta aikata. Ta kuma ce da masu fada a ji a Rasha su biya kuɗin da za a kashe don sake gina Ukraine daga barnar da sojojin Rasha suka yi tun lokacin da suka mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Babbar jami'ar ta EU ta yi magana ne a yayin da ministocin harkokin wajen kungiyar tsaro ta NATO ke ganawa a kasar Romania a ranar karshe ta tarurruka da suka hada da tattauna rikici da kuma taimakawa Ukraine. Shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Talata cewa wata rana Ukraine za ta shiga cikin kawancen sojojin kasashen yammacin duniya domin nuna adawa kai tsaye ga shugaban Rasha Vladimir Putin. Jami'ar kwamnistanci mai mulki ta kasar China ta lashe takobin murkushe duk wani yunkuri da ka iya yin zagon kasa ga kasar. Hukumar harkokin siyasa da harkokin shari'a a kasar ta China a yammacin jiya Talata sun fitar da sanarwar dauke da wannan gargadi bayan zanga-zanga mafi girma da kasar ba ta taba gani ba cikin gomman shekaru, inda jama'a suka nuna adawa da matakan da aka dauka na kulle don dakile yaduwar kwayar cutar COVID-19. Duk da cewa ba ta yi magana kai tsaye kan zanga-zangar ba, sanarwar ta kasance a matsayin tunatarwa kan jam'iyyar kan aniyar jam'iyyar ta tabbatar da mulkinta. An yi amfani da nuna karfi da jami'an tsaron cikin gida suka gudanar domin dakile sake barkewar zanga-zangar da ta barke a ƙarshen mako a biranen Beijing da Shanghai da Guangzhou da dai sauransu. Jami'an tsaron sun gudanar da bincike na katin shaida da duba wayoyin hannu don samun shaidar shiga cikin zanga-zangar.
An jima kaɗan, Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, ƙasa mai ɗumbin arzikin man fetur, inda aka shafe shekara da shekaru ana mulkin demokradiyya ba tare da soji sun yi shiga shar ba shanu ba, amma kuma talaka ke cewa har yanzu bai gani ba a ƙar a daidai lokacin da ake kuma yakin neman zaben da ya rage watanni kaɗan a yi. Muhammad Nasir gare ka.
A Najeriya tun daga jamhuriya ta ɗaya yau kuwar neman zaɓe da masu son muƙaman demokradiyya ke yi, ba ta wuce samarwa jama'a ababen more rayuwa kamar ruwan sha, hanyoyin mota, asibitoci, ilimi da dai sauransu. Yanzu ana shekaru 23 cikin tsarin demokradiya wanda bai hadu da katsalan da na soji ba, kuma tsawon shekarun ana gudanar da shugabanci tun daga matakin shugaban kasa har zuwa kansila, inda ake saran jama'a su amfana da samun ayyuka. Wata ziyara zuwa wasu yankunan karkara a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya ta nuna har yanzu wasu jama'a na fama da jan ruwa daga riyojin da aka tona na gargajiya.
Sunana Abubakar Abdullahi. Wa'in garuwan da muke amfani da su ko ina muna amfani da su, mai wanki, mai wanka, mu sha, mai komi, kuma abinci zamu iya yi da su.
Gaskiya muna aiki da su, muna sha, muna wanka, muna abinci, muna duk dai abubuwa da aka yi da ruwa muna yi da su.
Duk da haka jagororin al'umma sun tabbatar da cewa an yi wa jama'a ayyukan samar da ruwan sha masu tarin yawa, kamar yadda shugaban karamin hukumar mulki ta Gada Garba Yakubu Tsitsi ke cewa.
Da in ka taho ka saka sai ka ji sosai, in ka taho ka fi wauru sai ka ji sosai, in ka taho ka ga sai ka ga sosai, mutane ga sun cintuntu, amma gaskiya da yake an samu ayin da congestion din wannan abin sai ka ga cewa mutane ga sun taho normal bi ruwa, amma bai ba a taho a kwana ana bi ruwa. Wanda yake shi yasa a bangaren ruwa hakikanin gaskiya Allah mai girma kuma ya yi rawa gani kwarai da gaske.
To me ke sa jama'a raja'a da rijiyoyin da ke bude maimakon amfani da waɗanda aka samar musu na zamani?
Sunana Umar Murtala mai nama dan Murinji. Lokaci in yayi na rani ya buga akwai matsalar ruwa wallahi, tunda duk an taru a wurin yana da yawa, an taru ga hanho guda kaga akwai matsala. In ka samu to in ma baka samu dole ka santai ka je gariyoji ka kwanda haka nan ka je kai unwani, in ka samu in baka samu dole sai ka hau ajan hanka ko jakin ka je fara baka duk kura guminka.
Wata matsala da ke tilasta kin amfani da gidajen ruwa na zamani kamar waɗanda gwamnatin Sokoto ta samar a ƙananan hukumomin da ke jihar, ita ce samun tangarda mai hana gidajen ruwan yin aiki, dole jama'a su nemi wata hanya ta samun ruwa.
Na mutula jihari Ilila, ɗaya daga cikin technical officer na nan Ilila bangaren ayyuka, wanda samu matsala na pipe wanda ke kai ruwa cikin gari wani ɓangare ɓangare sun mutu, kuma mai kula da shi ɗin contractor ɗin tuka min a hand over kuma dai still dai.
Yanzu an yi hand over ɗaya yakin
ku? Ba mu karɓe shi ba.
Amma kuna amfani da
shi? Ana amfani da shi amma yanzu ya dan ya saboda matsalar pipe din da ba a gyara ba.
Shi ma shugaban karamin hukumar yankin Gudabawa Aminu Aya ya tabbatar da haka.
Ce rashin ga halin yanzu diesel gas ɗin da za a amfani ga wannan engine ɗin, to shi ya hana wannan wuri ɗin ya ci gaba. Kamar yadda aka sani kuma NEPA a halin yanzu ba ta wadatu nan gare mu ba, yanzu haka ma ba daɗiya ba muka yi gyaran layin wuta na NEPA namu wanda aka lalata, kuma in har za a samu wuta ɗin insha Allah wannan gidan ruwa ɗin muna tabbata muku cewa za su amfani wannan gari gaba ɗaya.
A jihar Sokoto gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi sun gudanar da ayyuka masu tarin yawa a bangarorin ilimi, kiwon lafiya, noma, jin daɗin jama'a da makamantansu. Sai dai duk da haka jama'a na kasancewa cikin yanayin ga koshi ga kwanan yunwa. Sai dai shugaban karamin hukumar mulkin Gada Garba Yakubu Tsitsi na ganin cewa
idan aka yi aiki na gwamnatin jiha ko na komi duk aikin da an ka tauko na logamen ya kamata mu rikashi da ainihin kima da mutuntawa da girmamawa.
Irin wannan yanayin baya da bambanci a wasu jihohin Najeriya, abinda masharhanta irin Professor Bello Bada ke ta'allakawa ga matsalar shugabanci.
Da zaran shugabanci ba ku samu shugabanci na gari ba na kwarai, to wannan shi ke iya faruwa.
Fatar 'yan Najeriya da ma wasu na kasashen Afirka da ke gudanar da tsarin demokuraɗiyya bai wuce ganin an gudanar da tsarin ba yadda talaka zai ribanta da shi, abinda aka rasa yanzu a wasu kasashen. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga babban leda ci gaban labaran duniya.
Wani harin kunar bakin wake da aka yi wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar Pakistan da sanyin safiyar Laraba nan ya kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 24. Mafi yawansu 'yan sanda. Haramtacciyar kungiyar Tehrik-i-Taliban TPP, wacce aka fi sani da Taliban ta Pakistan, ta ɗauki alhakin harin da aka kai kuita babban birnin lardin Baluchistan. Gulam Azfar Misar, wani babban jami'in 'yan sanda a lardin, ya shaida wa manema labarai cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ya afka da motarsa kan wata babbar mota da ke jigilar 'yan sanda a kan hanyarsu ta kare ma'aikatan lafiya da ke gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna. jami'in ya ce wata fashewar ban mai karfi da ta biyo baya ta kifar da motar zuwa wani kwazazzabo da ke gefen hanya tare da lalata wasu motoci guda biyu da ke kusa da wurin tare da raunata wasu fararen hula hudu. Mahisar ya kara da cewa an gano raguwar dan kunar bakin waken a kusa da wurin da aka aikata laifin. Fafatawa da za a yi tsakanin kasar Poland da Argentina za ta kasance karan bartar kungiyoyi biyu bayan ba 'yan wasan gaba Robert Lewandowski da Lionel Messi ba, inji kocin Poland Czesław Michniewicz. Kocin na Poland ya bayyana haka ne jiya Talata kafin wasansu na ƙarshe a rukunin shi na gasar cin kofin duniya. Poland ce ke jagorantar rukunin kuma kunnen doki ya ishe ta kai zagayen 'yan 16 idan bayan sai bayan da ta yi na rashin nasara na bazata a hannun Saudiya a wasansu na farko. Nasara a wannan wasan ne kadai zai ba Argentina damar zuwa matakin gaba a gasar. Yin kunnen doki zai iya sa Argentina ta shiga zagaye na gaba, amma ya danganta da yadda sakamakon ɗaya wasan rukunin zai kaya. Messi da Lewandowski ba su taɓa yin wasa da juna a matakin ƙasa da ƙasa ba, amma sau uku suna haɗuwa a gasar zakarin nahiyar Turai ta Champions League.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka dusa, inda matasa ke cewa duk da kiraye-kirayen da ake ta yi na buƙatar sulka da dattawa da majiya ƙarfi a harkar mulkin Najeriya saboda amfana da baiwar ɓangarorin biyu, har yanzu tsofaffi na babakere yayin da ake dosar zaben da ke tafe. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Elikaya.
Yanzu sai ga Tijo dan shekara 70 da wani abu shi kadai yake duk waɗanda suke
matasa zauren matasa na muryar Amurka Abuja kenan ke daga murya dan afanci irin sauyin da suke sun gani an samu a wannan sabon zaben da suke cewa bayan ba ba matasan dama ba. Da galib da 1999 zuwa yanzu an samu kimanin shekaru 16 mulki na hannun tsoffin sojojin da suke ritaya ne suka kuma rikide farar hula, kuma salon mulkin su na kafin wayar salula ta bayyana ne a Afirka. Dan takarar adawa na majalisar wakilai daga Borno wanda matashi ne Comrade Atiku Abubakar Kolo ya yi hasashen kashi 70 cikin 100 na masu zaɓe matasa ne, da haka yanzu ka haɗa kai za su samu sauyin da suke muradi.
Kullum ana yaudarar mu cewa mu ne manyan gobe, to mu manyan goben nan girma nan har yanzu yaƙi zuwa ba mu san in tsayin da yake ba.
Haɗuwan babba da yaro zai haifar da abu mai kyau mai inganci ga al'umma, amma haɗuwan taruwan manya baya ba da wannan ingancin, haka kuma taruwan yara gaba ɗaya baya ba da wannan ingancin. A yanda muke kashi 70 abin youth a Najeriya, ina tunanin kujera kashi 70 ya kamata ya koma hannun youth 30 kuma su elders ɗin sai su rike. Kaga wannan su ne za su dinga gaya mana akwai kaza, mu yara nan, mu yi abu a nan, mu yi abu a nan, mun shirya a sakar mana gauna.
Shi kuma ɗan jam'iyyar gwamnati Comrade Zayyano Adamu Mato ya ce daga cikin jam'iyyar su suke fafutukar samar da canjin yayin da shugaba Buhari yake shirin bankwana bayan babban zaben.
Ni a matsayina yanzu wanda na tashi a cikin jam'iyyar tun ina karami, wato burina shi ne a matsayina na matashi na farko in ga cewa duk abin da jam'iyya take yi an sa matasa sun shiga ciki dumu-dumu, saboda muna da tunanin akwai abubuwan da ake yi ba a yi da matasa. To amma Allah da ikon shi yanzu mun shigo cikin jam'iyya, muna yi muna kokari muna fadita shi a haka matasa, saboda canjin da suke so ba zai samu ba sai lalle in an ba su dama sun shiga cikin wannan hidima din, to shine za su taimaki kansu da kansu.
A wani taron zaman lafiya a Abuja, tsohon dan siyasa Alhaji Tanko ya kasai ya buƙaci duk abin da matasan za su yi su natsu dan sauyi baya samu ta hanyar fito na fito ko zanga-zanga da yakan zama ba hannun dattawa da sauran waɗanda suka gajiya.
Irin wannan abin da muke yi mutane iri daban-daban da dattawa da sarakuna da limamai da sauransu su haɗu su kawo ra'ayi daban-daban har sai a tsinci wanda zai zama shi zai magani ko zai kawo hanyar da za a magani abubuwan da suke damuwa. Amma zanga-zanga ba ta taɓa magani komai. Ina cikin wanda suka fara yin zanga-zanga a Najeriya. Ya ce su ce suke amma ba ta yi maganin komai ba. Kuruciya za ka yi zanga-zanga ka amma yadda abin da ke zo amma ba ta magani.
manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya duk sun haura shekaru 60 a duniya, inda wasu ma sun kai 70 zuwa 75, da matasan ke cewa ba su da kuzarin da ake bukata wajen aiki dare da rana. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba muhawarar da ta shiga ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah da ta kasance uwar ƙungiyoyin makiyaya waɗanda a Najeriya ake ɗaukar asalinsu daga yankin arewa ne, ko da kuwa sukan je jihohin kudu su zauna na shekaru aru-aru. Wasu ma sukan yi yawo a yankin nahiyar Afirka ta Yamma har ma Afirka ta Gabas. An gudanar da zaɓen wannan ƙungiya ƙarƙashin jagorancin iyayen ƙungiyar bisa lemar Sarkin Musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar. Bayan kammala zaɓen da fitar da sakamako da ya nuna tsohon sakataren ƙungiyar Baba Usman Ingalzarma ne ya lashe zaɓen, dan takara Sa'idu Mai Kano ya ce sam ba a bi ƙa'ida ba wajen zaɓen. Shin ta yawa ƙungiyar za ta yi dunkulewa don fuskantar bukatun makiyaya da yaƙi da bata gari? Ku kasance da shirin arewa a yau.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Za mu fara da korafin Sa'idu Mai Kano da ya buƙaci soke zaɓen da kafa shugabannin riƙon ƙwariya.
An tura sunana a security, ba ni da wani matsala ko guda ɗaya. Ana mun fatan alheri, committee suna mun fatan alheri, suna ce mai yiwuwa za a tura sunana wajen committee zaɓe domin a tantance ni ina cikin masu yin zaɓe. Aka sake kira wani, aka gaya mashi abinda aka gaya man. To akwai guda biyu, daga cikinsu akwai wanda ake ce shi ya si zaɓe, shi ne wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira, akwai magana a kan shi.
Ma'ana shi Baba Usman Ingalzarma ke?
Shi Baba Usman yana ciki wanda aka ce ya jira, akwai magana a kan shi. Ka san ko ranar tashin kiyama ya ga maka ka jira, ka san baka yi aiki ba, ko kuma akwai wani koshin ma hukuncin Allah zai hau kanka. Bayan an dawo da su a fusashe, committee suka ware mutane biyu, akwai wakilin mai alfarma Sarkin Katsina Hamisu Tunas da kuma wakilin mai martaba Sarkin Kano Zannan Kano. Suka zo suka kira mu dukkanmu da mu din wanda muka qualify da su din wanda ba su qualify ba, ya mana bayani da fulatan shi ma wanda muka fije. Sai to ku wayannan da kuka qualify Allah ya taimaka muku a zabe, wayannan da ba su qualify ba saboda wasu laifuffuka su ba sa cikin zabe. Luka wase da daddare karfe 10 sai ga waya, wai ana bukatan mu karfe 10:11 daidai a babban masallaci. Da na je kuma sai na ga da wanda za aka kore su jiya da mu din duk muna zaune. Sai suka sake gaya mana abinda za a yi, mu muka dakatar da wasu saboda laifuffukan da muka gani, amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai.
Ina kai Alhaji Sa'idu, wannan zaben wato dai kai wajenka zaben nan dai bai yi ba
a wajen Fulani Najeriya duka bai yi ba. Duk wani ba Fulani mai hankali ya san bai zaben mai inganci ba, domin wahalan da suke shiki ana jin tsoro kar wanda suke za su shiga ya fi wanda suke shiki muni.
Alhaji Sa'idu, yanzu kai kira ga masu ruwa da tsaki na wannan zabe cewa da kuma masu ma tunanin rantsarwa cewa kar su rantsar. Me kake so kaga ya faru in ba a rantsa? In an rantsar da su, menene kake tunanin zai faru?
Ko ba mu muna ma duk kowa fatan alheri, amma abin da zan so in sani, committee na screening da suka fidda su suka ce su ba masu kirki bane, da daddare ne aka wanke su suka zama masu kirki, ko kuma ya suka yi sai su fito su wa duniya bayani kamar yadda suka aiko wakilai biyu suka tara mu suka ce su ba za su tsaya ba saboda laifinsu na san sun sanja sunayen delegate na san kuma committee na screening wanda sarakuna suka sa sun fidda su akan su ba su cancanta ba to abinda nake shiri kawai idan an rantsar da su da committee din da sarakunan da su zan maka su a kotu
ma'ana zaka bi matakin shari'a matukar ba a yi sauye wannan
abin dukkan su ba wanda zai shira sai a wanda kotu ta fidda shi kuma don ba zai yarda da wannan ba ni kuma Allah bashin daga nan kar in zama shugaban mai tiyalla kana bada amma sai ayi gaskiya saboda zai wannan ƴaƴa na da dangi na duka suna daji ne duk wahalan nan da Fulani suke sa sauran duka dangi na ne
Saidu mai Kano dan takarar shugabancin mai tiyalla Allah yanzu ga bayanan sabon shugaban kungiyar Baba Usman Ingel Zarma
idan mutun ya fadi zabe idan baki hankali nesa ba zai zama yana cikin damuwa da tashin hankali ko kaida ko babu kaida shi dai shugabanci Allah ne yake baji duk yanda ka kai ka kawo duk yanda ka murda duk yanda ka juya idan Allah bai nufi ka samu shugabanci ba babu dama ka samu shugabanci kuma maganar da yake na zabe ba yi shi kan tsari ba da sauransu zabe kan tsari ya tafi daidai sarkin musulmi dan ya tabbatar da sahihancin wannan zabe yasa mai martaba sarkin gumi a matsayinsa na mai shari'a da wayansu manyan yan boko mu kamar tsohon minista na Abuja su Ali Modibo da makamantansu aka sa su zaman committee na tantancewa kuma suka zauna suka tantance babu wanda aka ce an cire shi ya zago ta bayan fage in ta bayan fage ya zago shin kudi ne muka ba wa waɗannan mutanen da su dawo da mu ko tsora ta su muka yi komai muka yi musu in ka duba waɗannan ba mutane ne da za ka yi amfani da su da kudi ka saye su
na wai waɗannan sojojin gona da ya ce wasu ma ba Fulani bane da aka saka ba haka bane kenan
to ai waɗannan duka zarge-zarge ne maganan siyasa ce ta kungiya wanda kamar kungiyar mutum ya ta Allah ba da yake ba kungiya ta siyasa bace bai kamata ya zama haka ba maganan cewa wani bahila ce ne ko wani ba bahila ce bane ai akwai cikin harkan kungiyoyin tukun akwai abin da mutane ba su yinta ba idan dube sunan kungiyar fa an ce miyacce Allah Cattle Breeder Association of Nigeria ne kungiyar makiyaya ta miyacce Allah ta Nigeria ne ba an ce kungiyar Fulani ta miyacce Allah ta Nigeria bace don haka idan akwai wanda babu shilaci bane makiyayi ne yana da dama ya zo ya karbi membership na wannan association nan dan maganan makiyaya ake kuma kungiya ce fa ta kasuwanci ba kungiya ce ta kabilanci ba abin da yasa ta zama kungiyar Fulani muke ganin bahilace ne ya kamata ya shigo yayi dan baka kawo harkan kiwo a fadin tarayyar Najeriya ba kai maganin bahilace ba dan kashi 88 na shanun Najeriya na makiyaya hannun Fulani yake saboda haka harkan kiwo harkan bahilace ne a Najeriya harkan bahilace harkan kiwo ne a Najeriya shi yasa ake ganin sakaman kungiya ce na Fulani zalla ba haka bane in ka duba tsarin ta ba haka take ba in ka duba takardar da al'amuran ta ba haka take ba amma dukkan ƴan takara yau in ka duba babu wanda ba bahilace bane a ciki hatta ni kaina da ake ce ni ba bahilace bane ni a cikin bahilace ne a tafi tushe na aje abinci kan inda na fito ana iya gane ni cikakken a cikin bahilace ne
kuma an yi zargin cewa ba bahilace ne
kaina an yi zargin cewa ni kado ne naji amma fullanci in shigansa ake yi visa na in ya kare sai a gaya mun sai in saki rubutawa sai a saki sani in kuma aifuwa ne yake kawo mutum ya zama bahilace to ni cikakken bahilace ne da ni a cikin bahilace ne in ka duba maganar cewa wa yan committee wa yan su ba Fulani bane ba lalle ne yan committee da sarki musulmai ka su zama dukkan Fulani bane ba a'a ai aka kawo mutane ne kwararru masu ilimi wanda za su kawo daidaituwa da ka'idodi a cikin wannan kungiya ai da yana cikin ka'idon kungiya ma an ce sai wanda yake da ilimin boko zai tsaya takara amma daga baya dan ganin yadda kungiya take ai su wannan committee cikin adalci su sun janye wannan suka ce a bar shi kowa zai tsaya inda an ce sai wanda yake da ilimi ko da na primary school ne ko na secondary school an koshi sai irin mai tsano bai sai zai tsaya takara wannan kungiya ba mafi yawan yan kungiyan ba su da ilimi
ba lalle sai dan boko ba
ba lalle sai dan boko ba amma boko zamani ne a yayin da zamani ya kawo baka tafiyar da harkan wannan kungiyar ba tare da boko a ciki ba baka tafiyar da harkan wannan kungiyar ba tare da turanci a ciki ba dan baka zuwa yin bayani a gaban manya-manyan al'umma wanda zaka yi dan ka cece ba Fulani ya fito daga cikin halin da yake ciki ba tare da kai amfani da boko ba
masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin makon gobe Allah ya kai mu kafin mu shiga bitar shekara za mu ji irin shirye-shiryen bangarorin biyu na karfafa mai yace Allah har ma da hanyoyin kawo karshen waɗanda suka zama barayin daji A madadin muryar Amurka da ta dauki nauyin shirin, ni Nasiru Adamu Ailika da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai fa ku himmatu dan ku jara kasar.
To sai da Nasiru ga kadan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga babba Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Suka ce tabbas ana yin zanga-zanga ne don isar da sako a fakaice. Muna fata Allah ya sa zanga-zangar lumana da jama'ar wasu ƙauyukan Bauchi suka yi akan buƙatar neman hanya su samu nasara a wannan bore ta yadda gwamnati za ta share musu hawaye. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Rilwanu Ibrahim London Wuya. Yace assalamu alaikum BOE. Matakin da gwamnatin jihar Kano ta dauka na hana yan keke na pep hawa wasu titina a fadin jihar. Wannan tamkar an toshe musu hanyar cin abinci ne. To wai shin yaya batun fasinjoji da suke hawa titina kuma wani hali za su tsinci kansu a ciki? Gaskiya ya kamata a gaggauta janye wannan dokar tun kafin a wahalar da talakawa. A sakon babba Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki suka ce Allah ya sa a ci gaba da samun maslaha da daidaito tsakanin gwamnatin Habasha da ƴan awarin Tigray, ta yadda al'umma za su samu zaman lafiya da kuma yin harkokin addininsu da rayuwarsu cikin aminci. Sai sakon Comrade Ilyas Yakubu Digawa ya ce salam VOA Hausa. Haramta zirga-zirgar babura masu kafa uku da gwamnatin jihar Kano ta yi a wasu manyan titunan jihar a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Sakonmu na ƙarshe shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga Malami Kurra garin Sarkin Noma jihar Yobe da Ayuba Isa Sarkin Ma da Yakubu Mai Aski Fadaraka. Suka ce hakika wannan harhare da ake kaiwa ofishin hukumar zabe ta INEC a wasu sassan Najeriya tabbas abin fargaba ne ga zaben 2023. Allah ya kyauta. Muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma aiko mana da sakonninku.
To gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursul Bandelin ta yi kira yau Laraba da aka fawa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine. Bandelin ta yi kiran a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da Rashar ta aikata. Ta kuma ce Rasha da masu faɗa a ji a ƙasar su biya kuɗin da za a sake da za a kashe don sake gina Ukraine da gabanar da sojojin Rasha suka yi tun lokacin da suka mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Jam'iyyar Kwaminsanci mai mulki ta ƙasar China ta lashe takobin murƙushe duk wani yunƙuri da ka iya yin zagon ƙasa ga ƙasar. Hukumar harkokin siyasa da harkokin shari'a a ƙasar ta China a yammacin jiya Talata sun fitar da sanarwar ɗauke da wannan gargaɗi bayan zanga-zanga mafi muni da ƙasar ba ta taɓa gani ba cikin gwamman shekaru, inda jama'a suka nuna adawa da matakan da aka ɗauka na kulle don daƙile yaɗuwar ƙwayar cutar COVID-19. Duk da cewa ba ta yi magana kai tsaye kan zanga-zangar ba, sanarwar ta kasance a matsayin tunatarwa kan aniyar jam'iyyar ta tabbatar da mulkinta. Wani harin kunar bakin wake da aka kai wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan da sanyin safiyar Laraban nan ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 24, mafi yawansu 'yan sanda. Haramtacciyar kungiyar Tehrik-i-Taliban TPP, wacce aka fi sani da Taliban ta Pakistan, ta ɗauki alhakin harin da aka kai kuita babban birnin lardin Balochistan. Gulam Azbar Mihsar, wani babban jami'in 'yan sanda a lardin, ya shaida wa manema labarai cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ya afka da motarsa kan wata babbar mota da ke jigilar 'yan sanda a kan hanyarsu da ke kare ma'aikatan lafiya da ke gudanar da allurar rigakafin cutar shan-inna.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu an jima da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lerner Creation wacce ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyarmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamaski Garba ke muku fata alheri. Wassalam.